إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci dake cikin wannan jami'a mai tarin albarka, wanda a yau she dace da 5 ga watan Ramadan shekara ta 1444, wanda ya dace da 27 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. Yau shine majalisinmu na uku, darasi na uku, wato an majalisi na 20 kenan a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul baqara, wanda a darasinmu na jiya mun kwana a fadin الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. يوزع متاش ايه تجبا باذن الله تعالى.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
الله سبحانه وتعالى يكتوى كيف تكفرون بالله تيايا za ku dinga kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum amwatan, alhalin ada kun kasance rasassu, fa ahyaakum, sai Allah ta'ala ya ba ku rayuwa. Thumma yumitukum, sannan daga baya sai Allah ta'ala yake kashe ku bayan rayuwar ku. Thumma yuhyikum, sannan Allah ta'ala sai ya kara raya ku a karo na biyu. Thumma ilayhi turja'un, sannan kuma gare shi duka za ku koma gabaki daya. Kafin mu shiga bayani da yake da alaka da wannan aya mai girma, a darasin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana sifa ko sifofi daga cikin sifofin wanda suke al-fasiqun. Ma'ana al-fasiqun kamar da muka ambata waɗanda suka fita daga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tun daga fita wanda suke ta gabaki ɗaya shine kafirci, sai kuma fita wanda suke ba fita ta gabaki ɗaya ba, duka wannan ana kiransa suna al-fisqu. Sai suke cewa akwai al-fisqul akbar da kuma al-fisqul asghar. Kamar yadda ake cewa al-kufrul akbar da kuma al-kufrul asghar, to haka nan akwai al-fisqul akbar da kuma al-fisqul asghar. To da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar da muka ambata a wancan darasin, ita ulaika humul fasiqun, da Allah sake ta da Allah ta'ala yake cewa ma yubilu bil fasiqin alladhina yanquduna ahadallah, ma'ana babu masu bata game da sababin alqur'ani, wato shari'a ta qur'ani ta bayyana ta fuskar buga misali da Allah ta'ala yake a cikin alqur'ani domin daukar izina, wani da kanan zai goce. To babu wanda yake goce sai mutum da yake asali a cikin zuciyarsa akwai da nafasanci na kafirci da munafunci, sai bata iya gaskiya ta bayyana, sai ce wannan ba daidai bane ya saba da hankalinsa sai ya aji sai ba hankalinsa sai ya kyale da'a ga Allah subhanahu wataala. Idan Allah subhanahu wataala ya ambaci sufofi na wanda suke alfasiqun kamar da muka ambata daga cikin sufofin su shine warware alƙawarin da suka dauka tsakanin su da Allah, alƙawari na biyayya ga Allah da da'a gare shi, da kuma abin da ya shafi wato yanke dukkanin wata igiya da ake sare da ita da Allah ta'ala ya umarci zai su sare da ita suke yanke ta, duk wata alaka da take tsakanin su da yan uwan su mu'minai, sawun mu'minai ko sannan alaka ta dini ta hada su, da kuma wanda alaka ta musulunci kai ta hada su sai su yanke, zikai babu ruwan su abu yana faruwa da yan uwan ka mu'minai amma baka jin damuwa, an ce ƴan gari kaza matsala ta same su ko ƴan ƙasa kaza abu kaza na samu su ko a jikinka, to wannan kare kenan asali ka yanke igiyar da Allah ta'ala mai ya umarci ka da kafara da ita ne, ko addu'a ka gaza kai musu addu'a ta Allah ta'ala yayi musu, wannan ka kana cikin fadin Allah subhanahu wataala wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh, shi ne sifa ta uku fasadi a bayan ƙasa. To ƙarƙashin wannan aya mai girma za mu ga akwai fa'idoji wanda suke masu tsarin yawa, daga ciki fa'ida ta farko a shine wato warware alƙawarin Allah subhanahu wataala fasikanci, warware alƙawari na Allah subhanahu wataala ta dauki alƙawari na bautawa wa Allah subhanahu wataala da biyayya gare shi da ji da bi ka ji abinda Allah ta'ala ya faɗa na saƙo na shiriya kuma sannan ka bi, wannan a dunkule shine alƙawari na Allah subhanahu wataala da yake kan dukkanin halitta. To kokarin warware wannan abin, wannan alƙawarin da kowane dan adam ya dauka, to fasikanci ne wannan, mana fita da kada'ar Allah ne, wa sauɗa layi ne, fita da layin da Allah ta'ala ya ce gashi ka bi wa kanka sauci, shine alfisq. Domin Allah ta'ala yana cewa alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi, bayan an kulla sai su warware. To wannan ashe kenan za mu fahimci karkashin wannan ayar warware alƙawarin Allah fasikanci ne kai tsaye, Allah ta'ala ya kiyamu daga fasikanci. Dan haka kenan duk wanda yi ƙasa a guye wajen yadda wani wajibi da yake kansa da Allah ta'ala ya dora masa na bauta ko izinin cewa ya aikata abin da yake wa kabira min kaba'ir, manya-manyan zunubai, idan kawai shi ba matsala bari kawai ya sauda wannan layin da Allah ta'ala ya aje shi bari ya karkace ya aikata wannan fasikancin, to wannan bisa nassi na Al-Qur'ani wannan fasikancin da Allah ta'ala ya faɗa yake tamam wato al-wama yadullu bi al-fasiqin, wannan kalma ta shafe shi ta fasikanci, Allah ya kiyaye. Fa'ida ta biyu da zamu fa'idanta a ƙarshen wannan ayar shine tsawatarwa da Allah subhanahu wataala yake yi game da ne warware alƙawarinsa, domin ya ce wama yadullu bi al-fasiqin, babu wanda zai bata sai mutumin da yake fasiki, ya ajiye shari'a ta Al-Qur'ani ya ajiye shari'a ta musulunci sai mutumin da yake fasiki. Kaga wannan ba su ake kai fasikancin ba, a'a tsawatar da kai ake, ana tsoratar da kai cewa ka kiyaye wannan. Fa'ida ta uku shine wasu tsawatarwa game da yanke abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar da shi, na wanda yake da alaka da sadar da zumunci tsakanin ƴan uwa da makusanta, da sadar zumunci tsakanin makoci da makoci, da aboki zuwa aboki, da ƙawa zuwa ƙawa, kai har ma abin shafi abokanan mahaifa a sadar zumuncin su shi ma yana ciki, da kada ka ji cewa ai abokin babana wane ai bai da kirki da ka bar wani da shi ko na je iban kaza bai ban ba da haka na sha ta layi da shi, duk da mai da yake da ita mun nemi ban ya mana kaza bai ba da haka shikenan, da kai da gaishe shi hai hata hai hata, wannan ka yanke abin da Allah ta'ala umarta mai kasalar da shi, an fahimta. Haka na ko ba daidai bane idan mun to cewa idan mun to mai idan mun to abokananka sun rasu kuma ga Allah sun ba ya'ya sai cewa wayannan ba ruwana da su, zama mai funtsin hada ni da su ya hada ni da su, to yanzu baya ne shikenan ban san su ba, wannan kaga mutum da kansa ya yanke abin da Allah ta'ala ya umarta da isadar da shi. Kuma da ya tabbata a cikin hadisi da yake a cikin sahihai manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi qudsi cewa wato zumunci wato yana cewa ko zai ce ba wato a ranar alkiyama zai gaya wa Allah subhanahu wataala ya Allah ta'ala duk wanda ki sadar da ni ka sadar da shi zuwa ga rahmatka an gane wa man qata'ani duk wanda yanke ni Allah ta'ala shi ma ka yanke shi wannan sabon sai ga dan Allah bai kiyaye ba sai ga mutum wannan sabon ya zama wata sada bibina fuskanta hukuma ta Allah subhanahu wataala ko yanke zumunci yanke abin da Allah ta'ala ya umarta a sadar da shi kin ji shi babu ruwansa shi wayayye ne da aka kada ma a dame shi shi mutanen da zai alaka da su a rayuwa ɗan kaɗan ne a'a Allah ta'ala kamar yadda ya yi al'umma da yawa isan ya kai a cikin musulmai to kai mu'amala da kowa kasar da zumunci gwargwadon iko wani zumunci garshi sallama iyakacinta kenan abin da aka ɗora mai kenan to ya ka kashe ƙasa a gwiwa wajen kai mutum sallama matsuwar musulmi ne ba a ce lalle kowa sai kai alaka da shi ba kowa sai kai masa a wani sallama za ka yi masa kawai shikenan an fahimta wani kuma bayan sallama akwai wasu abubuwan da za su biyo baya kowa da irin matsayinsa wato ga kowa an fahimta daga cikin abin da yake nuna tsarin zumunci akwai hatta aka yi rasuwa wannan wanda ya mutu din yana da haƙƙi akan ka wajen ka je mai ka je jana'iza ai sallah da kai a je a kai shi an fahimta wannan daga cikin mai haƙƙoƙi na ɗan uwantaka ta imani ko yana cikin wata matsala wa ku haɗu ko a kunku a ga cewa an magance wa wannan matsalar in duk kowa ya kawo da kai ba a magance masa wato duk an faɗa cikin zulumi domin akwai ɗan uwantaka ta imani tsakanin mu kamar ƴan uwa na jini in ba a magance wa ne da yake cikin matsala ba to duka ana cikin zulumi in kuma an samu ɗaya ya ɗauki ya yaye shi ya wannan shi kenan an fahimta duk wannan shi ne wato an waye tsauna ma amara Allah bi an yusalla suna yanke igiyar da Allah ta'ala ya umarta da sadar da ita an fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi da yazo a cikin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu jannata qati'a yani qati'a rahim me yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba duk me yanke zumunci duk wanda aka ce ga zumunta da ke tsakaninka da shi kaji cewa kai ba ruwanka da shi domin sanin yake cewa wannan me aikata wannan abin ba shi ba aljanna Allah ya kiyaye naka fa'ida ta hudu da zamu fa'idanta da ita a cikin abin cewa ku wannan aya mai girma shine wato wato warware alƙawari da yake wato tsakaninka da Allah subhanahu wataala ban ka sato sa a cikin nau'i na fasikanci to zai zama to cewa kuma wato ka shata layi ga wanda yake mahaliccinka ne subhanahu wataala ka nuna wato babu ruwanka da haƙoƙina Allah subhanahu wataala da suke kanka wannan abin shi zai mai da kai ka zama to cewa wato fasiki hatta a wajen Allah subhanahu wataala wanda kuma makoma ta fasikanci ba makoma bace wacce take mai kyau makoma wacce take wato abayyaba a wajen Allah subhanahu wataala dan haka anan Allah subhanahu wataala yake cewa kaifa takfuruna billah ya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhalin ada kuna rasassu fa ahyaakum sai Allah ta'ala idan mun to cewa ya ba ku rayuwa ya raya ku nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaifa takfurun idan lafazi na kaifa a harshen larabci yana nuna tambaya yaya kaifa asbahata ku hatta ala ya kawaye gari to Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayar cewa kaifa takfuruna billah yaya za ku kafircewa Allah an fahimta nan ishara ce zuwa ga abinda aka ambata a baya kafirci ne an fahimta ma'ana wato warware alƙawarin Allah subhanahu wataala da bawa zai yi an fahimta da kuma wato ainihin yanke dukkanin wata igiya da Allah ta'ala ya umarta a sarar da ita, an fahimta, da kuma fasadi a bayan ƙasa, al-fasad fil ard, wato fasadi a bayan ƙasa, mutum wato ijimanci fasadi a bayan ƙasa, sako an fahimta tun daga kan abin da shafi kafirci wa kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala, dukkanin nau'ika na shirka da ake yi a bayan ƙasa, duka wannan ya shiga cikin me abin da shafi fasadi a bayan ƙasa, da kuma abin da shafi zubar da jini, duka wannan yana cikin abin da yake me ake kiransa da suna al-fasad wa yufsiduna fil ard, an fahimta. To dukkanin wannan nau'i ne daga cikin nau'ika na kafirci, an kamar da aka sani kafirci kala-kala ne, daga cikin nau'ika na kafirci akwai warware alƙawari, mutum ya ji cewa shi ba zai bauta wa Allah ba, an fahimta, ya sanin kuma dukkanin wata igiya da Allah ta'ala ya ɗora masa isar da ita igiya yanki ga baki ɗaya, an fahimta, da kuma fasadi a bayan ƙasa, fasadi wato ala anwa, nau'i iri-iri, zubar da jini, an gane kisan kai da abu shafi shirka ga Allah, sihiri, aki, duka wa yufsiduna fil ard, suna fasadi a bayan ƙasa, duka wannan wato Allah ta'ala yake ishara cewa wannan kafirci ne, domin cewa ya kaifa takfuruna billah, me yasa za ku dinga kafircewa Allah, wanda babu wato uwa uba ma kafin wannan wato ayar farko da Allah ta yi, da Allah ta yi ta inna Allah la yastahi an yabri bi masalan ma ba'udatan fa fawqaha, fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masal, mana rashin yadda da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata ko ya aikata, kan cewa kai wannan abin bai ma ba, ko wannan hukuncin da Allah ta'ala yanke bai ma ba, ko wannan ayar ni ban gane ta ba, kamar akwai abin da yake ya saba wa hankali, kaji cewa akwai ma abin da yake zaka iya barranta da shi a cikin alqur'ani ko a cikin nassoshi na shari'a, to wannan kafirci, an fahimta. Sannan Allah ta'ala sai ya biyo da sukofi na fasikai, da suma sukofi ne wanda suke mai na nau'ikan kafirci, sikta kaifa takfuruna billah, me yasa za ku dinga kafircewa Allah subhanahu wata'ala, wa kuntum amwatan fa ahyaakum, alhalin da kuna abin shafar rassu, yau kamar da muka ambata wannan siyasar tambaya, wato istifham ne inkari, tambaya ce da take nuna kana inkari wa mutum mai isa ya aka ta kaza, haba wani mai isa zaka ki zuwa makaranta, wato kana inkarin rashin ba su kake wato akan cewa ya gaya ma amsar to abin da yasa ban je ba kaza ne, a'a kana mamaki ko kana inkarin rashin zuwansa, domin a makaranta akwai fa'ida shi ya ki zuwa, shine wannan istifhami inkari, wa tambaya take kunshe da inkarin abin da ake aikata, ba wai su ake a faɗa jawabi ba, an fahimta. Yauwa, me yasa ba kai sallah ba, misali ko me yasa ba ka sallah, ko me yasa kaza, inda tambaya ta kunshi mamaki to tana nuna me inkarin abin da wannan din ya aikata, an fahimta. Na'am, wa kuntum amwatan, alhalin kuna rassu, idan ka ce amwat jam'u ne na mayyit matacce, ko a ce rassashe, amwat rassu, a nan da Allah subhanahu ta'ala ya amfani da lafazi na al-maut, mutuwa, wato asalin ma'ana ta wannan kalma ta al-maut ba ta nufin wato mutuwar da rayuwa ta rigaye ta, a abin da yake rassashe ma abin da yake bai da rai, an fahimta, ba a busa masa rai, ba a taɓa busa masa rai ba, to wannan sunansa matacce, misali kamar ice ko duwatsu, dukkanin su matattu ne, amwat ne, an fahimta. Isa a ta Hausa za a ce wato wane ya rasu ko mana rayuwa ta bashi, an fahimta. To sawa'un mutumin ko abin da yake akwai rayuwa a tasirin shi, tsawa mutum ne ko dabba sai zo ya rasa rayuwa, ko abin da yake sandararre ne, abu harshen larabci duka ana kiransa tsunami, mayyit, rasashe, wa kuntum, to Allah ta ake cewa ya za ku kafircewa Allah alhalin da babu ku an fahimta fa ahyaku sai zo ta iba ku rayuwa bayan da ba ku da rayuwa duka kowa nan ai da bayana ko sallallahu ta'ala sai ba kowa rayuwa bayan ka kasance a ciki a cikin sallallahu ta'ala sai sa ma rayuwa da kai kai kawai abin gudan jini ne da tsoka sallallahu ta'ala sai aka busa rai ga wannan jikin da yake cikin ciki sai ka fara motsi sai ka tabbatar da cewa wannan wato wannan jaririn mai lafiya lauye za a iya haifar sa lafiya lau sai aka haife ka kaga me da kana mayyit matacce domin jiki ne haka kawai haka ba rai to sai aka samar da rai amwatin kenan fa ahyaakum sallallahu ta'ala sai ya ba ku rayuwa an fahimta thumma yumitukum sannan a sai ya kashe ku sai mutuwa sai ta riske ku sai Allah ta'ala ya kaddara muku mutuwa ya kashe ku an fahimta thumma yuhyikum ba tun wannan sai Allah ta'ala sai ya kara rayuwa thumma ilayhi turja'un sannan kuma zuwa gare shi nan da aka ce wato ya raya ku mana isa mun ya muku rayuwa a yafe ka kana da rai an fahimta thumma yumitukum bayan ka rayu sai ka mutu bayan ka mutu mai sallallahu alaihi wasallam sai ka thumma yuhyikum sai a tashi ka ko domin hisabi thumma ilayhi turja'un sannan ku koma zuwa ga Allah gaba ɗaya an fahimta to wannan Allah subhanahu wata'ala wa yana nuna a munin abinda wa'ansu sufufin aka ambata a baya munin ƙaryata Allah subhanahu wata'ala da warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da yanke dukkanin wasu igiya da Allah ta'ala ya umarta da kuma munin fasadi a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya ikira wannan ayyukan da me da kafirci kai ka takfuru billah dan me za ku dan kafirci wa Allah subhanahu wata'ala wa kuntum amwatan fa ahyaakum anan idan aka ce al-kufr takfurun da aka ce al-kufr kafirci idan aka ce al-kufr a asalin ma'ana ta yare ta larabci shine as-sitru wato kasa wai wani abu kalifa wani abu da shi ko labule ko wani abu to kai wato kai al-kufr mana duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala kamar ya sanya wani labule ne ko ta sutura tsakaninsa da Allah da Allah ta'ala ba ruwansa da shi shi ma ba ruwan Allah da shi an fahimta shine al-kufr ka kafirce wa Allah mana ka sanya shamaki tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala ka shata layi tsakaninka da Allah zaka ga wannan abin sai a kira shi da al-kufr kafirci an fahimta to anan Allah subhanahu wata'ala bayan ya kira wannan abin da kafirci sai kuma yake nunawa bayi da suka aikata kafircin baiwa waki da Allah ta'ala ya musu cewa ta yaya za ka aikata kafirci alhalin shi ya musu kaza ya musu kaza mana waye ka fi kamata waye fi cancanta su bautatawa waye fi cancanta da kada su ƙaryata abin da ya sauka an fahimta waye fi cancanta su yi masa da'a su sadar da abin da ya umarta su sadar da shi sai aikata kaza da kaza umarta umartansa shine wanda mai ya halicce su an fahimta sai yake cewa kuntum amwatan fa ahyaakum sai yake faɗa baiwoki da yawa ɗan adam cewa da ba ku sai muka halicce ku muka raya ku muka kashe ku sannan za ku koma zuwa gare mu a shi yake nan wanda yake da wannan sifofin ta wato gudanar da rayuwa ta ɗan adam gaba ɗaya shi ya fitanta da ɗan adam ya bautawa kada ya shirka da shi da komai domin duk wanda zaka sanya shi a matsayin sharik lillahi subhanahu wata'ala za ka ga mai gajiyayye ne dole za a ce za ka ɗauki wani ɓangare na haƙƙin Allah subhanahu wata'ala kai masa za ka ga mai bai cancanci wannan abin ba komai tsara zarratu Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta da haƙƙin bauta dukkaninta to Allah subhanahu wata'ala sai yake inkarin wannan abin da suka yi na kafirci cewa ya za su yi haka alhalin Allah ta'ala shi ya halicce su shi yake kashe su shi kuma yake raya su bayan mutuwa an fahimta sannan kuma gare shi duka za su koma ga baki daya duk duniya kowa ga Allah ta'ala zai koma ga baki daya babu wanda za a ce gashi zai mutu ko asali ma ba zai mutu ba ko shi ya gagara Allah shi ai ba zai mutu ba a'a ba a taba samun haka ba a duniya sannan kuma ba wanda za a ce gashi yanzu ya mutu amma ba wajen Allah ya tafi ba ai ya tafi harkokin sa ne kawai ko dan sashi a kiyama sannan zai koma ga Allah a'a duk wanda ya mutu direct gurin Allah subhanahu wata'ala an fahimta daga wannan duka uzura ce ta Allah subhanahu wata'ala da nuna cewa shaytan tanta abota masa babu wanda zai zamanto in ka bota ta masa wai in ka mutu za ka koma gare shi a Allah kadai ne domin sauraya wani da aka gudanar da wani nau'i da su nau'ikan bauta ka bota masa shi ma zai mutu ko ma ya mutu din ko za ka zo kabarinsa shi fa ya mutu ya nuna gajiyawar ta ya fadi ya mutu sai kuma ka zo gurinsa ka ce kana bukatar yi ma wani abu me zai ma da zai iya ma wani abu ko mai kankantar sa ai da sai amfani da kansa ko sai zama to ba zai mutu ba ma asali wannan abun shi a dukkan adam baya son mutuwa to sai zama to wannan da ka zo kana roƙansa imani kaza sai zama to ya fara hana kansa mutuwa an fahimta to in dai bai hana kansa mutuwa ba to ba abin da zai iya ma babu abin da zai iya ma an fahimta yauwa da ka duk wanda zai zama to cewa za a je wajen sa akan cewa ana da bukata kaza kuma Allah ka ta same ni ya ta same ni kaza 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 da ya ga kudi ai magance mun kaza a yana bukata kudin ka sanai magance ma ashe gajiyayye ne kuwa ko yana bukata kudin ko yanzu da yana bukata kudi ko kaji ko wani abu da za a kai masa da zai amfana da shi ashe gajiyayye ne kenan an fahimta da haka wa tawakkal al hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah ta'ala al hayy alladhi la yamut wanda waɗannan sifofin na rayuwa da mutuwa ya shafi dukkanin halitta har waɗanda ake bautawa din kuma bayan Allah duka kuma kowa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zai koma ga baki daya dan haka nan Allah subhanahu wata'ala yana siffanta yadda wato ya halitta dan adam ne da kuma irin matakan da yake bi a cikin rayuwa da kokarin dan adam ya mai da hankali ya fahimci baiwa da ke kunshe cikin rayuwar da Allah ta'ala ya ba dan adam shi zai sa ya rufuna wa Allah subhanahu wata'ala ba zai aikata kafirci ba domin wa kamar da muka ambata a dan adam yana fara rayuwar sa ne ta farko a cikin ciki yana kunshe a cikin ciki shine wa kuntum amwatan mutum yana cikin ciki a matsayin matacce ba rai sai a zo a busa masa rai mala'ika zai busa masa rai ya fara motsi an fahimta wannan kaga a wannan labarin da yake daidai yake da sandararren abu ko abubuwan da suke mai ba masu da rage baki daya to sai Allah ta'ala sai ya zo isa rayuwa a busa rai sannan kuma mai bayan an busa rai har ma ai haihuwa a haifi mutum cikin gajiyawa kenan ko Allah subhanahu wa ta'ala yassara cewa ka zo duniya wani Allah ta'ala ba zai kaddara zai zo duniya ba a haka sai in mutu a cikin kaga Allah ta'ala bai ga dama ba amma kai Allah ta'ala sai kaddara cewa gashi ka ma zo duniya an haife ka ka yunkura ka fara rarrafe ka tashi ka yi kaza gashi ka girma ka hankali ya zo ma har ka balaga har ka yi kaza har ka zo makaranta har kai kaza har kai kaza duk wannan baiwar da Allah ta'ala ya yi ma bai cancanta cewa ka wato zama to cewa ka ayyanta shi da bauta ba subhanahu wata'ala zama to shi kadai ne a ranka ba ka tunanin kowa sai Allah subhanahu wata'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum da kuma kurcewa Allah alhalin shi ne zama to cewa kuka zama to matattu izo iraya ku ba ku rai summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya san da ce azan haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi ko a cikin wannan aya ya nuna wato kudurarsa subhanahu wa ta'ala da kuma sa'aituwarsa a cikin sifofinsa da babu wanda izaman to cewa yi tarayya da shi a cikin waɗannan sifofi a rabu
والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
الله سبحانه وتعالى يكتب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى شنو ده وأنه خلق لكم ya halitta muku ma fil ardi jami'an, dukkanin abin da yake fil ardi a cikin ƙasa. Sun mastawa ila sama'i, sannan Allah subhanahu ta'ala ya wato ainihin nufi sama, fasawwahunna, ya daidaita wa'innan sammai ɗin saba'a samawat zamanto sammai guda bakwai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani ne bi kulli shay'in, da dukkanin komai. Allah subhanahu wa ta'ala a karo na biyu, saboda kishi da Allah subhanahu wa ta'ala yake gabayi da ya halitta cha su juya baya su bar bautarsa su kuma suna shirka da shi. Kisa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala yaghar, Allah ta'ala yana yin kishi, wa ghayratullahi an ya'tiya almuslimu ko ma harrama Allah. Kishin Allah shine wato bawansa ijewa abinda Allah ta'ala din me ya haramta, sai Allah ta'ala ya kishi. Wafi girman abinda Allah ta'ala yake kishi a kansa shine kai shirka da shi da wani abu. To bayan Allah ta'ala ya ce ya za a kafirce masu, sai yake bayani, yake ma bayanin fa shine fa ima baiwar rayuwa, kuma shi yake da kudura da ya busa ma rai da ita, kuma yake ɗauke rayukan halittar da ya busa masa rai, babu wanda yake sa shi ko yake hana shi. Kuma sannan kowa ko ya ki ko ya so gare shi zai koma. Sannan sai yake faɗar wata baiwa ta biyu, kita huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, Allah ta'ala din da kuke kafircewa shine fa wannan khalaqa lakum ma fil ard, ya halitta muku ma fil ard, dukkanin abin da yake cikin ƙasa, jami'an gabaki daya. Nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna baiwa, cikakken baiwa da Allah ta'ala ya wa dan adam, cewa duk abin da yake ƙasa Allah ta'ala ya halitta shi ne domin dan adam. Ma fil ard, Allah ta'ala ya kawo magana da siga ta ma dukkanin abin da yake cikin ƙasa. Suka ce fi anan tana nuna dilalar abin da yake saman ƙasa da kuma abin da yake cikin ƙasa din, duka fi tana daukan wannan ma'ana. Allah ta'ala ma'ana shine ya halitta muku abin da yake cikin ƙasai, za ku iya tonowa ku gano abin da zai muku amfani, an ba ku kyauta ko baka bauta masa din ba, zai yassare ma kai wannan abin, ka tono wani abu ka binciko wannan dushi, wannan baiwa Allah ce. Kisa magana mutajjiya, wani in ya ga wani abu sai ta shege bature ko shege kaza, Allah ne yayi. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ka bauta masa ka bauta masa ba zai hore ma. Kisa ilimi na technology mun bazarin cewa wai yana hannun waɗanda ba su imani da Allah ba, mun ji cewa muna da wani wata kasawa, ba mu dage bane, in muka dage za mu yi sama da abin da za su. Ilimi na technology ba kaɗai na wanda wai kafirai bane, a cewa ai kayan arna ne, kai ma kayan ka ne, in ka dage Allah ta'ala zai yassare ma. Wanda su waɗansu mutane ake ganin sun ci gaba, yanzu suka ci gaba, a shekaru baya kaɗan bai fi 200 ba zuwa 300, duk technology yana hannun musulmi yayi. An fahimta? Technology yana hannun musulmi na ci gaban rayuwa da gine-gine. Musulmai ne suke da abubuwa da ƙere-ƙere da komai. Balma a daular musulunci an yi lokacin da, saboda ci gaban musulmai, sarauniyar ne Ingilisi suka rubuta leta a kai wa Amirul Mu'minin na daula ta Usmaniya, Usman da take abin da take Turkiya, za ta rubuta leta cewa da Allah muna roƙon a wannan shekarar ga daliban mu guda uku muna neman da Allah a ba su admission a kasashen musulmai a jami'o'in musulmai suna fatan a ba su dan wani beta za su scholarship a lokacin da ake yana amma rashin tafarancewa cewa musamman musu waye ba muke ganin muka sassu ne sai karanta tarihin musulmi za ka san kai ba wai ba gidaje ba ne haka na duk inda kake ka dinga jin izza cewa ni musulmi ne su wanda kake za ku nuna izza din sun san kai waye suna raina ku ne saboda kun san ba ku san kanku ba ne da sun san kun san kanku ba za su raina ku ba asala za ka wannan raini da ake mana ana sana'a an fahimta to don haka duk abin da Allah ta'ala ya halitta na baiwa a cikin ƙarshen ƙasa da saman ƙasa duka Allah ta'ala ya yi ne domin ɗan adam ma fil ardi jami'an an fahimta da Allah subhanahu wa ta'ala yake ta lakum wannan lamun din tana nuna mai wato istihqaq wa cancanta ko mallaka Allah ta'ala ya halitta ma ya ce ga shi wannan mallakin ka ne ya baka an fahimta da kuma da Allah ta'ala ya amfani da lakum anan tana nuna duk abin da yake bayan ƙasa na abubuwan da suke abin da Allah ta'ala ya ajiye yana nuna Allah ta'ala ya halatta mashi an fahimta an banda dokoki na ƙasa da suke akwai da aka samu da su saboda cigaban zamani in ka je jeji duk abin da ka tona naka ne an fahimta za ka iya samun fili kai gina gida ba da wai zai zai ce ma wa katan ba ina ka ya gurin wa fasiya a kalat alakum ne asali duk inda ka gani an fahimta innal ardha lillahi yurisuha man yasha ƙasa ta Allah ce yana gare da ita ga wanda yake za ka duk inda ka samu naka ne duk wata bishiya da ka gani da ita ce da kaza naka ne an fahimta ko la yukhlaq lakum ma fil ardi jami'a shine ya halitta muku duk abin da yake fil ardi a cikin ƙasa gabaki daya an fahimta thumma sawa ila sama sanan sai fadi baiwa ta biyu ko baiwa ta uku kenan sanan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi sama ko a ce samai an fahimta domin anan da ya kawo ice sama bai ce samawati ba yana nufin wato samai gabaki daya an fahimta domin shi al-gulam din wato an liljins tana nuna jinsin sama sai fuskanci sama sai daidaita su zuwa ga samai mai sab'a samawat samai wanda suke guda bakwai an fahimta wanda kan wannan dalalar zamu fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya shimfida kasai sannan kuma ya zuba ma'adanai a ciki haka nan a saman su ya ajiye abubuwa na amfanin dan adam sannan kuma me ya sanya sama a matsayin wani abu na baiwa ta biyu an fahimta ga ɗan adam ɗin ya yi ta kuma har mataki bakwai sab'a samawat mataki ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai an fahimta a ita wannan kalma ta istawa in ta zo kaɗai ba tare da an sanya mata lokacin hurufu da na ta'adiyya ba kamar ba'un ko ila ko fi ko tana nuna daidaituwar abu a biya daidaita an fahimta a larabci shi ta Allah ta'ala yake ta sun masawa ala arshi ko a rahman ta fa'al bi khadirahu Allah ta'ala ya daidaita ala arshi akan al'arshi daidaituwar da ta dace da zatin sa subhanahu wa ta'ala wannan sifa ce daga sifofi na Allah al-istiwa daidaituwa an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi sifar sa ce subhanahu wa ta'ala kuma sifa ce ta kamala an fahimta daidaituwa shi ne wa aka ce daidaituwa kishin sa mai rashin daidaituwa ba shine kamala ba ai daidaituwa shine kamala to wannan daidaituwar kuma ba irin daidaituwa halittar sa ba daidaituwar ta da ta dace da zatin sa subhanahu wa ta'ala to anan sai wannan kalma ta istawa ta zo da ta'adiyya da ila idan ta yi ta'adiyya da ila tana nuna ta nufi abu istawa ila kaza ay qasada kaza ya nufa shi kaza an fahimta wa ya nufa sammai fasawahunna sab'a samawat sai dai dai ta su zamanto sab'a samawat sammai wanda suke guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala kuma alimun metkaccen sani ne bi kulli shay'in da dukkanin komai ma'ana Allah ta'ala masani ne ga dan adam din da ya kafirce masa ko masani ne metkaccen sani game da abin da yake cikin me fi sama'i din abin da yake cikin fil ardi din an fahimta khalaqalakum ma fil ardi Allah ta'ala mai cikakken sani ne game da abin da yake cikin ƙasa sannan kuma masani ne wa game da abin da yake cikin sammai guda bakwai din kuma mai cikakken sani ne game da maslahar ɗan adam din da yake rayuwa a ban ƙasa din da maslahar dukkanin halittu shine wa huwa bi kulli shay'in ali Allah ta'ala mai cikakken sani ne ga dukkan komai ko kiya shine yake rayuwa in ka ganshi Allah ta'ala ya san shi ya san yaushe aka wa ya halice shi an fahimta a daidai wannan lokacin da ya halice shi sauro nawa ne ko kiyafe nawa ne kuma aka halice su ya san rayuwarsa ina jin yunwa Allah ta'ala ne yake ciyar da shi dukkanin wannan Allah ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala mai cikakken sani ne game da dukkanin komai subhanahu wa ta'ala mana akwai tamam na il wato sani wanda sanin Allah subhanahu wa ta'ala bai takaita kawai ga ka san abu ba kawai kana da ilimin ka a'a bayan ilimin da Allah ta'ala yake da shi game da wannan abun kuma wato yana da saitara akan sai yana da mallaka ta wannan abun da ya sani to riya ka san abu amma baka da iko akan sa ko ka san abu kaza 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 amma baka da iko to Allah ta'ala ya san wannan abun kuma yana da iko akan sa mana ya san halittarsa wa bi kulli shay'in alim ya san dukkanin komai din kuma sanan yana da iko akai yasa ita mai menene ifada a baya wa kuntum amwatan fa ahyaakum kaga ya sani kuma gashi ma wa yana kashe sai yana rayar kaga yana da mai mallakar su da gudanar da rayuwar su ga baki din subhanahu wata'ala naka in kana magana na al-alim da aka fada sunan Allah wato ya kunshi wato saban mana ma'ana wato ainihin mada al-malik mamalliki bima alima al-maliku bima alima wanda ya mallaki abin da ya sani an fahimta sannan kuma al-mutasarrifu fi ma alima an fahimta mai jujuya mai sarrafa abin da ya sani mai sarrafa abin da ya mallaka subhanahu wata'ala to anan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi wannan Allah ta'ala yake cewa
wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atad'al fiha man من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
قالك عليك سوى وإذ قال ربك للملائكة سنقوم كتنا lokacin da qala rabbuka lil mala'ikati ubangijinka yace ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan kasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak suskate ataj'alu fiha yanzu ya Allah ta'ala zaka sanya man yufsidu wanda zai wato anin fasadi a bayan kasa wa yasfiku dima sannan ya biya da zubar da jina ne wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu muna tasbihi tare da godiya gare ka wa nuqaddisu lahu kuma muna tsarkake ka qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ta'ala ya ba su amsa yace ni na san abin da ba ku sani anan ci gaba ne game da ci gaba da bayani game da abinda Allah subhanahu ta'ala yake ambata na bayawaki da yawa dan adam da kuma dabi'a ta dan adam din da yadda Allah ta'ala ya halicce shi mun ji yadda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci yadda dan adam yake kafirce masa to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala duda bayawaki da yayi masa yake sanar da shi cewa ya zaka ba kafirce min alhalin ni ne ma kaza ne ma kaza ne ma kaza ne ma kaza sai Allah subhanahu ta'ala sai yake ƙara bayanin yadda Allah ta yadda yayi dan adam din yadda halayensa yake da abubuwa iri-iri an fahimta wanda kafin mu shiga wannan gaba din ayat da muka karanta a yanzu ta kunshi fa'idoji da mas'aloli wanda suke masu matuƙar muhimmanci kware da gaske wanda mun faɗi sashi daga ciki wanda daga cikin abin da za a fa'idanta a cikin wannan ayar ta baiwa da Allah ta'ala yayi wa ɗan adam na halittar a halitta masa duk abin da yake cikin ƙasa duk abin da yake saman ƙasa na bushiyu da ma'adanai da fetur da wacece gold abubuwa iri-iri ga sunan an fahimta duka wannan abin zai zama to cewa bayawaki ne da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam ga baki ɗaya kuma Allah ta'ala ba yi ba ne kawai a haka akwai haƙƙi na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haƙƙi na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa bayawakinsa wannan godiyar an san akwai godiya ta wajibi a haƙƙin Allah akwai godiya kuma ta istihbab lokacin da ka sami iko to sai ka gode wa Allah amma godiya ta wajibi shine bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitte ka yi busa ma numfashi yayi ma ƙasa din da kake tatawa to godiya ga Allah shine ka bautawa masa a wannan ƙasa wai wa kake masa kafirce a wannan ƙasa kake kafirce masa shine ka gode baiwar da yayi ma isa in ba gode mai me yace ya sanar duhuta zai ma azaba domin yayi ma baiwa baka gode masa shi ya kai kayan sa ne yace in baka gode masa ba to zai ma azaba an fahimta wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da halitta ma duk abin da yake cikin ƙasa da bayanta da kuma saman inda da ake ganin sa zaka hauri ka taka ka miƙe ka shiga cikin gizagizai kaga wannan saman kamar ta koma ƙasa kana ciki kana tafiya sannan ki saukar da kai a inda ka nufa kake so a ƙasa kaza a ƙasan ma a state kaza a local government a guri kaza a yinan ne anan jirgin kake so kuma ita kuma da shi duk wannan an fahimta sun mutsawa ila sama'i ka sawa huna sama'a sama'a duk yayi ma wannan baiwar duk yayi ma duka yadda ake da ƙasar yadda ake abubuwa na hatsari banci a cikinta a tone a tafiya mulamulai tafiya mai nisan gaske a haƙo abinda za a haƙo a tafiya a samu ma ita ƙasar a tone ta a wata hanya ta ƙarƙashin ƙasa ana tafiya tsawon tafiya da kanan sai izarta sama da Lagos tafiya ake duk Allah ta'ala ya bari ana duk Allah ta'ala ya yassa ya buɗe ana lafiya duk wannan bayuwa ce Allah ta'ala ya wadan adam da wasu dabbobin duba ai musu haka muna ganin su duba ai musu haka ba ba su nan ba amma kai amma komai ma duk wata dabba da take ban kasa haka ya sarrafa ta kai ne shugaban ko shine khalifa din kai ne shugaban kowa an fahimta ni ja'ilun fil ardi khalifa an gane kana shugaba dukkanin abin da yake a banka an fahimta to haka babu abin da tace gare ka sai dan tsokan kan da kai ga Allah subhanahu wataala da nuna gajiyawa ka ga Allah ta'ala da kuma da'a gare shi domin ka san kai kafashe ne a fata kasuwar ta kuma yi ma bayawaki da yawa da ya cancanta da ka godiya a gare shi subhanahu wataala yadan ka duk abin da yake akan ƙasa na bushiyu da ruwa da ƴaƴan itaciya da kaza duk Allah subhanahu wataala yayi ma baiwa shi sa a ta a kaida kana tafiya a jeji in ka ga bishiyoyi bishiyan mangoro da tufa da kaza anan ba sai ka tambaya ta waye ba ko idan ma asali ta kace ko sai a cikin gari ne in ka ga lumbuke ka san akwai mai ta amma a jeji ne wani khalaqalakum ma fil ardi jami'a ko da a ce wani ya zo ya ce ta kace zaka ce ai a jeji ne kai shuka ta ya zan fahimci din naka ne wani kaga zai zo tacca kana da hurumin da zaka iya amfani da wannan amfani da hisa aka halatta hatta mai farauta domin asali khalaqa lakum ma fil ardi jami'an in aje ki kaga rago la kai rago sai kenan kai an fa yanda kaga wata kinkiya mai rai ki sai ta zabo tana ta yawo sai ka samu ka bugi anan aka samu dama kai farauta amma ba ka zo farauta cikin gari ka ce farauta ke ba kaga ba da zai yadda an fa yanda shine khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ta'ala ya halitta muku duk abin da yake cikin ƙasa gabaki daya an fahimta Allah ta'ala bai toga ce wani abu ba zai ci da shi wani abun zai zama to cewa ya halatta ma shi ka ci wani abun ba halatta a ci ba domin in ka ci zai iya cutar da rayuwarka amma an ce zaka iya amfani da shi wajen tufafi ko sana'anta wani abu da zai ma amfani a rayuwa an fahimta wani abu kaza wani haka Allah ta'ala mai aka abun iri-iri da shi amma a ce aka samar da abin da yake magunguna ɗayan itace ko wasu dabbobin ka ce namun ko kashi kaza zai baka magani kaza ko kuma itaciyar in ka je ka sassaƙo kaza kaza khalaqa lakum ma fil ardi jami'a duk wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake an fahimta to to nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake maganar atina lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yace wa mala'iku inni da'inun fil ardi khalifa na Allah ta'ala zai baka tarihin faruwar dan adam da kuma dabi'u na dan adam da suke haka dan adam yake abu sa asalin dabi'a sa da halin sa kita inni da'inun fil ardi khalifa ni zan sanya wanda yake mamayi idan ka ce khalifa shine wato wani ya gaji wani ko bayan tafiyar ɗaya an fahimta shine ma'anar da za a iya fahimta wato a karan fari an fahimta daga cikin ma'anoni na khalifa amma ma'anar khalifa a wato a harshen larabci shine wanda ka dubunta wani abu cewa gashi ka je ka gudanar da abu kaza ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dan adam zamanto cewa ya dora masa haƙƙin bauta cewa ka je duniya ka bauta ta mun mana an zubunta masa wani nauyi na mas'uliyya da zai je a bayan kasa kaga wannan sanan ne zamanto khalifa na Allah subhanahu wataala ba tun wannan bai bashi haka ba sai ce kuma ga abubuwa nan duk abin da ta kasar nan naka ne ka je ka bauta mun duk abin da sharɗin kuma gashi na baka duk abin da yake cikin kasar ka je ka yi amma kawai abin da yake so kawai ka bauta mun amma saboda haka duk da haka wani kuma yake kafircewa Allah subhanahu wataala yaje kawai Allah bai masa komai ba wani ma idan bare yaje ya kashe kansa ko duniyar ta masa kunci duk shedan ne zai ziga ka duniyar ta masa kunci domin ka je ka kashe kanka ka aikata babban laifi a wajen Allah subhanahu wataala domin duk abin da ya zama so ka rasa ka duba za ka ga akwai kuma abubuwa da yawa da Allah ta'ala ya yi ma kuma abin ɗaya da ka rasa ba shi ke cewa ka rasa duka ba wani Allah abu akwai abuwa ɗari da Allah ta'ala ya baka dama ya iya samu amma a cikin ɗarin da ya ce guda ɗayan nan zan jarraba ka a kai ba ka same shi a karan farawa kuma ba za ka same shi ba amma 99 za ka samu sai ka gwada ɗayan nan ka ƙara gwada kai ta yi sai ka ɓata lokaci mai yawa a kan neman wannan abun guda ɗaya ƙarshe wai sai shaɗan sai ya sawala ma cewa kai ba ka da albarka a rayuwa kai ba ka da sa'a kai kaza Allah baya san ka duk sai ɗan dinga sai ka ji kawai ka yi fushi kasa zama kawai Allah ta'ala ko ya tsare ka ko kan sai ta ɗauko wasu munayen nan tunanin shaɗan yake saurara ma a zuciya kana furtawa kalmomi na kafirci domin haka shaɗan ɗin yake so ka bauta wa Allah subhanahu wataala kamar da shi ma in girman kai amma ka kwantar da tunaninka sai ka kalli dama da abu sai ya ga kuma me ya kamata kuma in canja na dabaru na rayuwa me ya kamata in kai zuwa gare shi subhanahu a cikin sha'ani na rayuwa da Allah ta'ala ya bayar haka ina ga anan ya kamata mu dakata naga lokaci ya tafi Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi akan wannan aya wa qala rabbuka lil mala'ikati inni za'ilun fil ardi khalifa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada cikin abin da muka ambata na daidai da kuma yafe mana cikin kurakurai da muka fada Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaqa ya karbi ibadun mu har yau muna addu'a da sha'ani na kafa da ake ciki al'amuran rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙon sa ya sauƙaƙa wa kowa wato abin da yake mai radadi a gare shi abin da ya zama tocewa ya gagari wani ko gabaki ɗayan mu Allah ta'ala ya yassare mana ya tausaya mana Allah ta'ala ya kuma iya mana abin da ba za mu iya ba har wayo kuma muna addu'a ga jagoranci na da wannan makaranta tun daga kan wato an wanda ya aka wannan makaranta wato an Alhaji Musa Allah ta'ala ya shiga wato lamarin sa ya inganta lafiyarsa da dukiyarsa ya sanya albarka a cikin abinda Allah ta'ala ya bashi na falala da iyalansa da kuma jagoranci na wannan makaranta tun daga kan malamai da kuma wato ainihin ma'aikata na wannan jami'a da kuma ɗaliban gabaki ɗaya Allah ta'ala ya iya mana ya faranta mana rai ya biya mana buƙatunmu ya tausaya mana a bisa gajiyawarmu ya yafe mana dukkanin zunubanmu da kuma sanya mu a cikin ƴantattu da Allah ta'ala zai ƴanta daga cikin azabarsa ya sanya su a cikin wato ƴan azana wanda za su shiga cikin rahmarsa. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.